This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da kuma 22, sai kuma tashoshin Jamhuriyar Nijar a tashoshin Radio Amfani da Sarauniya da Far'a da Dalol da Noma da kuma Niya FM, ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau 9 ga watan Nuwamba. Hajiya Aisha Alasan, macen farko da kotu ta tabbatar wa zama gwamna a Najeriya, ta bayyana abin da za ta fara mai da hankali a kai a hawanta mulki.
Abu na farko da za mu yi a kan gyara uruki, Allah ya taba zukatanmu. Bambance-bambance da fadace-fadace da zafi-zafi da muke ci, zukatanmu Allah ya sanyaya mana.
To sai dai jam'iyyar da aka kawar ta ce za ta garzaya kotu bisa dalilan cewa
gaskiya alƙalai da suka gudanar da wannan zabe ba su yi adalci ba, ba su yi biki ba, kuma mu al'umman Calabar State.
Muna kuma da rahoto kan dambarwar siyasa a Jamhuriyar Nijar da kuma ziyara da jakadan Amurka kasar Kamaru ya kaifa da gwamnatin kasar, sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam na Yusuf Aliyu Harande, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari, ga labaran. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da fillakawannan wasu farar hula da kungiyar ISIS ta yi a kudancin kasar, inda nan ne ma kwanan nan aka fafata tsakanin wasu bangarorin kungiyar Taliban. Yan sandan lardin Zubar sun ba da rahoto jiya Lahadi cewa mayakan ISIS sun yi kisan rashin imani ma mutane 7, ciki har da mata 3 a gundumar Kake'i Afghan. Shugaba Ghani ya faɗi a wani jawabi yau Litini cewa yana mai yin tur da datse kawunan farar hula, musamman ma mata da yara, yana kuma ganin wannan danyen aikin wata alama ce ta matsuwa da kuma gazawar makiya mutanen Afghanistan. Jami'an Afghanistan sun ce mayakan ISIS sun kama mutanen waɗanda 'yan ƙabilar Hazara ne, 'yan masabar Shi'a, sama da wata guda da ya gabata a lardin Ghazni da ke daura da wurin. Shugaban ya faɗi a jawabin nasu cewa zai kira taro na musamman kan batun tsaro a yau ɗinnan Litini don duba yadda za a farauto tare da ladabtar da waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Ƙungiyar ISIS, wacce ke iko da wurare masu yawa a Iraki da Siriya, sannan a hankali tana tawon zuwa a Afghanistan, kuma ta kafa tungaye masu ƙarfi a da gundumomi da dama a lardin Nangarhar da ke gabas, wanda ke iyaka da Pakistan.
Rashawa da 'yan Burtaniya da dama 'yan yawon bude ido na shirin ficewa daga binin shakatawan nan na Sharm el-Sheikh da ke Misira a yau dinnan Litinin, yayin da masu bincike ke kokarin kammala gano masababin hatsarin jirgin saman nan na ranar 31 ga watan Oktoba, wanda ya sanadin mutuwar mutane 224. Akalla jiragen sama 12 ne za su tashi da jama'a da yammacin yau Litinin daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Sharm el-Sheikh zuwa birnin Moscow da sauran filayen jiragen sama daban-daban na Burtaniya. Ofishin jakadancin Burtaniya da ke birnin Al-Qahira na kafa-kafa da bayyana al'amarin da jigilar 'yan ƙasar tana mai kiran abin da komawar 'yan yawon buɗe ido gida bayan kammala ziyara. Duk da haka dai, ma'aikatar harkokin wajen na gargaɗin kan yin tafiya zuwa wannan yankin da jirgin sama, saboda abin da ta kira ƙwararan alamomin da ke nuni da cewa wani abin fashewa ne ya sanadin faɗuwar jirgin rashin nan na kamfanin Metrojet. Wannan haɗarin dai ya sa wasu kamfanonin jiragen saman Turai taƙaita ko kuma jinkirta zirga-zirgar jiragen sama zuwa wannan daɗaɗɗen wurin shakatawan nan na yawon buɗe ido da ke kuriyar kudu na yankin Sinina.
Shugaban Amurka Barack Obama zai karbi bakuncin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau ɗinnan Litini don tattaunawa, yayin da shugaban na Isra'ila ke ziyarar Washington a karon farko tun bayan da manyan ƙasashe 6 suka sa hannu kan yarjejeniyar nukiliya da Iran. Netanyahu na ɗaya daga cikin masu matuƙar sukar yarjejeniyar ta watan Yuli, da cewa ba za ta taƙaita yunkurin Iran na ƙirƙiro makamin nukiliya ba, kuma za ta jefa Isra'ila cikin hadari. Ya jaddada wannan damuwar tasa a wani jawabin da ya yi ga Majalisar Tarayyar Amurka mai rinjayen 'yan Republican a watan Maris a yayin wata ziyarar da bai gana da Obama ba. Fadar White House ta ce batun yarjejeniyar da aka cimma da Iran zai zama ɗaya daga cikin batutuwan da Obama da Netanyahu za su tattauna a kai. Wannan taron zai kuma samu halarcin mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Sa'o'i kafin ya bar Isra'ila, Netanyahu ya ce tattaunawar za ta fura ja'a kan inganta tsaron Isra'ila. Ya ce tsaron Isra'ila abu ne da Amurka ke himmatuwa a kai kullayomin. Da zammar ganin fifikon Isra'ila ya ɗore yayin da al'amura ke sauyawa a gaba ta tsakiya. A yanzu Isra'ila kan samu tallafin soji na dala biliyan 3 kowace shekara. Kuma jami'ai na cewa Netanyahu na neman a ƙara zuwa biliyan 4 zuwa 5 kowace shekara. Wa'adin alƙawarin yanzu zai ƙare a shekara ta 2017. To amma jami'an Amurka sun ce ba za a iya kammala wata sabuwar yarjejeniyar tsaro a wannan tattaunawar ta Obama da Netanyahu ba.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fitacciyar 'yan rajin kare demokuraɗiyyar nan ta Myanmar Aung San Suu Kyi ta ce a bayyane yake cewa jam'iyyarta ce ta yi nasara a zaben majalisar dokokin da aka gudanar jiya Lahadi mai cike da tarihi. Da take jawabi Leu Litinin a shelkwatar jam'iyyar ta National League for Democracy a Yangon, matan mai lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ta gaya wa taron magoya baya masu cike da murna cewa ko da yake riga malam masallaci ne a fara taya 'yan takarar jam'iyyar murna. Kowannensa na da kusan cikakke sananniyar cewa yadda wannan sakamakon zaben zai kasance. Labaran duniya kenan kuka saurara. Rahotanni daga jihar Taraban Najeriya na nuni da cewa kura ta lafa bayan tashin hankalin da ya biyo bayan soke zaben gwamnan jihar Darius Ishaku na jam'iyyar PDP. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ci gaban rahoton.
A yanzu kora ta lafa a kokari babu wani damuwa kuma ya jama'an tsaro suna ko'ina suna tabbatar da tsaro jama'a da kuma kayan.
To kamar rayuka ne kuka samu kuka tabbatar sun salwanta?
Mutum 7 ne wanda likita ya tabbatar sun rasu sai kuma mutum 15 wanda suka samu raunuka.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan DSP Joseph Kwaji ke ma bayyana harin da ake ciki yanzu a garin Ukari biyo bayan tashin hankalin da ya faru sakamakon hukuncin kotun da ta soke kujerar gwamnan jihar Agdedare Dusan Isiyaku. Yankin na Ukari dai ya ma sha fama da tashi-tashin hankula batun da kowa suke ganin fa dole ne gwamnati ta dau mataki. Jihar Taraba jiha ce da ke da yawan kabilu mabiya addinai daban-daban da sautari karamin abu kariki da ya koma fadin kabilanci ko na addini batun da ko Senator Aisha Jumai Alhassan wanda ta samu nasara a kotun zaben ke facewa da dole a kai zuciya nesa. Zuma da tuni gwamnan jihar Agdedare Dusan Isiyaku ya garzaya kotun daukaka kara. To ko me masana shari'a ke cewa ne? Barista Idris Abdullahi Jalo kusa ne a kungiyar lauyoyin jihar Taraba.
Da fadar sun ce a nasara ita immediately bai hana shi gwamnan da yake kai daukaka kara ba. Dama bisa tsari yana da daman daukaka kara yana da kwana 21 daga nan da aka yanke hukunci zuwa kotun daukaka kara. Sa'annan kuma bayan nan ma shari'ar gwamnan dama yana tafiya har ga daga kotun daukaka kara. So doka nuna zai daukaka kara kan kwana 21 sannan ya dauka kara din doka ta ba shi dama ya zauna a matsayin shi na gwamna kafin nan a ji dauka karansa a kotun dauka kara.
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A cikin hirarsa da wakilin Sanusi Adamu sakataren gwamnatin jihar Taraban Anthony Jelason ya bayyana dalilan su na dauka kara.
Mun ji hukuncin
din ba sai muna dadi ba gaskiya alƙalin da suka guna da wannan zabe ba su adalci ba ma CDC ba na mu al'umman Taraba State don shin abinda hukuncin da suka yanka hukunci ne wanda ake fada election wato hukunci ne wanda aka yi aka doka ta bisa ga abubuwan da ya faru kafin an yi zabe to ba ita ce shirin da ya kamata su yanka ana so a fada shirya ne da zabe din cikin zabe wannan wuri ba sun sa ai sashi zabe a wannan yuni an a doga karbar hukuma ta dangama an sashi zabe gaba daya a wannan wuri ba ta yuni muka yi kiki ta samu galaba ba su da makama irin su kai kariya sun ce wai shi zaru zo san kike ba kike kare na kike shi ba ai na ga abubuwan da aka yi a wannan jihohi kamar Benue kamar wannan jihohi na South da nan wadanda yan takara din ba haka ba amma ba abin da ya faru din na mu zai zama haka wata jami'a ba ta da dama ta fada ma wannan jami'a dole kuka sa wannan mutum dole kuka sa wannan mutum ba ni ina nan mazaune a Jalingo Allah ya sa abin da ya faru a yi amma ba za mu fada ba abin da ya faru a yi fifi Dr. Jude da Tumba da wadansu mutane sun kai kara sun ce ba su yarda da zaben aka yi ma ita Aisha ba ko za mu fada ka ne ba za mu fada ba mu ba romu ba don mu ba APC muke ba mu muna gudanar da namu a PDP idan yau yan takara suna nan 30 sanan PDP sai ya mu muna ganin wannan mutum da zai kawo mana jama'a shine yake karbuwa bisa ga abin jama'a ya kamata za mu dunguma sanan kuma mu yarda da abin da jami'a ta fada ba wai wata jami'a ne za ta soma mana baki ta wannan bai kaza ba wannan bai kaza ina ruwan su da jami'a mu wannan abu abin da shi da ita kotu ta yi nan ba daidai ba har ga Allah ba daidai ba kuma su suke kawo mana fadan nan a jiha na mu ba idan Allah ya dako an sake zabin na kokari ba gudu wai mu dauka kakara ba za mu dauka kakara ko zabe an sake so dari kike za ta shi so dari a Taraba sai kuma ba Taraba ba ni ina so mu fada ma al'umma cewa ko so dari muka sake zabe anan za mu shi so dari don mu da muke da rinjayi mu muke da majority mu muke da yawan mutane mu ko muke da mutanen da za su yi mana a bayan mu a PDP a Taraba to ranka ne dan kana nufin cewa wannan kotu ba ta da hurumi da waiwayi abubuwan da suka wakana ma gaba ɗaya kafin zaben kenan to ai ba ta jiji mana ba ta jiji abin da ta nace ba ta jiji don sai ai ba sa ta kai duka mata ba ai ai wannan programmer ina ce na fada free election ai ba ce mata ta duka free election ba ko da ta duka free election mana bari mu tambaya ai dadi zuwa da takarda kuma wakilai daga aire sun zo nan sun duba yadda aka zabe sun ce ba ai zabe a wannan wurare ba an sake an ce ba ai kaza ba an sake an ce ba ai kaza ba an sake wannan hujja kuma za su bayar cewa wannan ba shi ne dan takara mu ba kan abin da ya gudana kafin zabe ai ayyuka ne na jami'a
to da ake
daga harkokin siyasa kuma sai tsaro inda aka ƙara ɗaukar matakan tsaro a tashar jirgin sama ta birnin Eko bayan kama ɗaya daga cikin mutanen nan 100 da rundunar tsaron Najeriya ke neman ruwa a Jallo da ake kyautata zaton suna cikin 'yan ƙungiyar Boko Haram. Shugaban hukumar injiniya Sale Danduma ya bayyana wa wakilin mu Babangida Jibrin cewa matakan da aka ɗauka sun haɗa da ƙara jami'an tsaron sirri da na cikin gida da kuma 'yan sandan ciki da sojoji.
Tsaro kullun abu ne wanda kullun ana kan inganta shi ya dangana ga yanayin da muka waye gari muka samu kanmu a ciki idan aka ga sha'anin tsaro dole ne a inganta shi sai mu santa inda za a inganta shi akwai wani abu da muke kira security committee wato committee ne na 'yan tsaron gida wanda a fan ita kaɗai bane a ciki akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai police akwai 'yan sandan ciki akwai mutanen fan da dai sauransu a cikin kwamiti din nan saboda haka duk yanda suka ga yanayin airport din na Abuja daban na Lagos daban suka ga yanayi ya canza na tsaro sai su fito da wani tsari da zai tunkari wannan yanayi so kullun a haka muke shi yasa kake ganin kai akai wani lokaci ana sai a kama wannan ana ta kame kullun ana kuma kai su wajen hukumar da ya kamata don su fuskanci shari'a
sai da kuma a bangaren su kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu sun bayyana cewa daukar matakan tsaro alhaki ne da ya rataya a kan hukumar kula da filayen jiragen sama da sauran kafofin tsaro amma ba kamfanonin masu zaman kansu ba kamar da Captain Ado Sanusi na kamfanin Arc Airlines ya shaida mani
hakin duba fasinjoji baya kan shi kamfanin yana kan kamfanin airport wato ita tashar jirgin sama
a hira da nayi da wani jami'in tsaro a filin jirgin saman na Lagos ya shaida mini cewa tuni jami'an tsaro a Najeriya suka kara karfafa daukan matakai na tsaro musamman ma dai ganin yanda ake alakanta faduwan wani jirgin saman kasar Russia a kasar Egypt da kungiyar nan ta ISIL wanda kuma take da rassa a sassa daban-daban na duniya, ci kuwa hadda Najeriya, kamar da kungiyar Boko Haram suka yi ikirarin cewa suna da alaka da kungiyar ta ISIL. Jami'an tsaron dai ya ce tuni suka baza kwaminsu domin daƙile duk wani yunkuri na barazanar tsaro ga 'yan Najeriya da ke amfani da filayen jiragen sama da ma sauran kafofin zirga-zirga a ciki da wajen kasar. Babangida Brown, Murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
Har yanzu kan harkokin tsaro, jakadan Amurka a ƙasar Kamaru Emmanuel Steven Rosa ya kai ziyara fadar gwamnatin ƙasar domin tabbatarwa shugaban ƙasar niyyar gwamnatin Amurka na ganin bayan ƙungiyar Boko Haram. Ga wakilin Garba Awal da ci gaban rahoton.
We talked about peace, prosperity and stability.
Mun dace kan matakan tsaro, zaman lafiya da ci gaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Na shaidawa shugaban ƙasar ta Kamaru, matsalar Boko Haram zai zama tarihi nan gaba kaɗan, kuma ƙasar Kamaru da ƙasar Amurka za su ƙara haɓaka danƙon zumuncin da ke tsakaninsu, musamman ma wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da dawo da dawamin zaman lafiya a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Marcus Steven Rosa ya ci gaba da cewa, na gamsu da musulmin da aka bawa dakarun tsaronmu a garin Garwa domin kaiwa 'yan ta'addan nan na Boko Haram hari a kan iyakokin ƙasashe makwabta na Jamhuriyar ƙasar ta Kamaru. Kan wannan ne na yi wa jakadan tambaya ko wannan zai sa shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya kawo ziyara a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, sai ya ce, a matsayina na jakadan ƙasar Amurka wanda ke ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ina iya ƙoƙarina na ganin cewa hakan ya wanzu. Yanzu dai dakarun ƙasar Amurka guda 300 sun kammala isowa ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, har ma sun fara aiki akan iyakokin ƙasashen da suke makwabta da ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Kan haka ne na yi hira da wani ɗan jarida, Shu'aibu Gambo, akan wannan ziyarar da jakadan ƙasar Amurka ya kai wa shugaba Fulbiya.
Wannan ziyara da jakadan Amurka ya kai wa wato shugaba Biya abu ne mai muhimmanci, saboda zai ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasar Kamaru da kuma ƙasar Amurka. Ai, sojoji 300 da Amurka ta turo wa Kamaru domin taimakawa wajen yaƙan Boko Haram ya yi kyau. Dama mun fi so wato ƙasar Amurka ta taimaka mana fiye da sauran ƙasashe, saboda idan ƙasar Amurka ta ce za ta dafa maka, wato za a samu biyan buƙata.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To, bari mu rufe taskar rahotannin namu a Jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyar ODL tabbat ta sanar da raba gari da jam'iyyar PADS tarayya. Wakilinmu Sule Mumun Bama na ɗauke da ƙarin bayani.
Le régime a été incapable, faute de vision d'améliorer qualitativement le destin des Nigériens.
Kalaman shugaban jam'iyyar ODL tabbat kenan Ahmadu Bubakar Sise yana sukar lamirin gwamnati mai ci a Jamhuriyar Nijar lokacin da yake gabatarwa magoya bayansa da wakilan jam'iyyun adawar da aka gayyato ta Kanas tsarin ayyukan ci gaban da yake sa ran yi wa talakawa idan aka zabe shi a zaben watan Fabrairu shekarar 2016. Tsohon ministan fasalin kasar ta Nijar da ke dasawa sosai da shugaba Isu Muhammadu a tsawon shekaru 4 da rabin da aka shafe ana damun mulki da shi, ya bayyana cewa gwamnatin mai ci ta gaza a dukkan fannonin da talaka ke jiran ya ga sauyi. Saboda haka ya ce zai baiwa matasa kulawa fiye da wacce aka basu a tsawon shekaru 25 na mulkin demokuraɗiyya. Tuni wannan furici ya soma samun karbuwa daga wajen shugabannin matasan jam'iyyar ta IDR tabbat, iri-irin su Hajiya Rabi Arzika da ke cewa,
abun da yake sama ina goyon bayan Sise shine abun da aniyar shi bisa ga warinmu da wa'anda a ƙasarmu da wa'anda a ƙasar cewa da matasa. Tunda yau ya yi imani da in matasa ba a kama musu bisa lakol ma ta zama ta gaskiya, ya zama to karatun da aka yi bisa musawan kirki ne ke karanta su, kuma diploma inda gaskiya ne, kuma su da kansu yaran kuma su dauki kishin kasar su, abu biyu ne ni gare ni ma yau ya kamata dan takara ya rike education da santé. Mun yi communique mun ce mun yi kire mu da kan rassemblement des républicains. Shi rassemblement des républicains ya kire duka parti politique mu karin guwa wanga iko mu hana shi komowa, kuma wanga iko ba zai komowa ba, ba za mu yarda ba.
Sakataren watsa labaran jam'iyyar PNDS tarayya madigar kawancan jam'iyyu masu mulki Yiro Sani cewa yayi,
yauwa ne ne ke tahiya yana sanyo hannu a cikin yarjejeniya wadda ƙasarmu ke yi da ƙasashen waje. Shi ne ke neman ya yi ribi da take bisa dukiyar da yake gani tana wucewa bisa kardakardun da yake sa hannu Muhammadu Isu ya kiya saboda haka tunda dama da bakayya da yake bin MRN ya gaba haka bane ya kuma janye.
Wannan takun saka da aka fara fuskanta tsakanin jam'iyyun kawancen MRN masu rike da madahun ikon Nijar ta bayyana ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasa Colonel Ibrahim Yakuba Mai Murabus ya kaddamar da ayyukan sabuwar jam'iyyarsa ta MPN kishin ƙasa a ƙarshen mako. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kada dai ku sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 10:20 na asuba ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. A wannan makon kuma za mu kammala tattaunawarmu da bakon shirin namu, tsohon kakakin Majalisar Dokokin Jihar Kaduna, wato Alhaji Aminu Abdulfata, wanda ya sharhi da dama dangane da irin alfanu da suka hango a cikin shirin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To masarar, a yau ma na ci gaba da tambayar bakon namu ne.
Ke morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa.
To menene kiran ka ga su al'ummar da suke karkara waɗanda ba su da sha'awa na su bar ƴaƴansu su fita su nemi ilimin nan na zamani?
Gaskiya dai su za su iya gani dai, shugabancin nan dai na hannun wanda suke da ilimin zamani. To za a waye gari su ba su sha'awa mutanen ƙauye a ce shugabancin ne ya zo kansu? Kaga wajibi su ba su, ba hanyar fa da za ka raya mutum sai ka ilimantar da shi. So ba ya yiwuwa yanzu sun ga yadda al'amura suke yanzu, yadda abubuwa suka juye. Wajibi ne su miƙe, kowa ya miƙe, ya yi bakin ƙoƙarinsa a rayuwa ya tabbatar da ya ilimantar da ɗan da ya haifa ko yadda ya haifa. Duk inda ka ilimantar da su ilimi, wannan na zamani da ilimi na addini, to ka fa gama. Ka gama ban musu gado, ka gama ban musu komai da ake bukata na rayuwa. To kaga wajibi ne wannan gwamnatoci namu da muka samu yanzu, tunda gwamnatoci ne suka kirarin canji. To su tabbatar da kamar wannan shi da shi gwamnan Sokoto yake so ya yi. Su tabbatar da su ma duka ya gama arewa, aƙalla arewa, tunda kaga daman kudu ba su da wannan matsalar na ilimi. Kullum gogoriyo suke gaskiya sun samu ilimin nan na zamani. Da mu aka bari ba, to wajibi ne miƙewa. Da shi ne za a iya talauci, da shi ne za a iya kawo da duk wannan fitintinu da muke ciki.
To a matsayinka na uba, so menene kiranka su kuma ga malamai waɗanda suke ana danƙa musu haƙƙi ko kuma amana ƴaƴan nan hannunsu?
To gaskiya wajibi abubuwa su canza, kamar yadda yanzu muka samu shugabannin da suke so su sadaukar da rayuwarsu, sadaukar da lokacinsu da komai nasu, ba dan su samu abin duniya ko su tara wa jama'arsu ba. To ya kamata dukkanmu miƙe yanzu wannan aikin da suke, mu ma aikinmu suke, mu ma wajibi mu ba da tamu gudunmuwar, wajibin miƙe mu ba da tamu gudunmuwar. Kaga shi ne zan karo mana magana. Ban ji daɗi ba wannan rikici da ake jami'o'in nan, wannan Federal College of Education da aka so a mai da su jami'o'i, tunda kaga an takula hanya ce da za a yi training malamai. Dan yanzu ko malaman jami'a da yawa kaga ba training gare su na su yi malinta ba, ko da an ce ka ci tuwon yanzu misali a digirin ka na jami'a ka shiga abika ka a ce ka shiga karantarwa, ba training na karantarwa. To kaga wajibi a samar da irin wannan jami'o'in da musamman kawai su fitar da malaman da za su karantar da kamar yadda ake yi na NCA din, a karantar da wato ƴan nursery, a samu na primary, a samu na secondary, a samu da manyan makarantu, a samu da jami'o'i. To kaga in ba irin wannan jami'o'in da musamman za a je a train malaman za su yi, kaga tun da shi karatu yana da matsala. Dan kwanan nan an fitar da wata ƙididdiga, ba wasu jami'an a Najeriya ta shigo cikin 1000 ne manyan jami'o'i da suka samu yabo a duniya. To kaga in ba mun ɗauko wannan hanyar gyara ba, ya za a gyara. To kaga dole wajibi sai an ɗauko training na su kansu malaman tun daga ƙasa har jami'a. To da yawa kuma ga malaman da suke karantarwa a jami'a, mafi yawancinsu ba training gare su na karantarwa ba.
Duk wanda ba ilimi yau zamanin ga
bayan da na gani ba shi ya gane ni ya da tare shi. Nene da
ba mu yi firamare ba, amma mun yaƙi jahilci mun gane.
na mai ji dadi ya kin mu da shi ban da wasu ƴan abubuwa da su muna gagganewa haraka ta zamani in ta samu an ka ce sa hannunka gaba mai kandu an ka ba mu biro
kuma an ka ba mu tefa ga zato muna gogawa
Masauraro ƙarshen tattaunawar mu da bakon namu kenan idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa shirin namu zai mai da hankali ne wajen gano ire-iren tallafi da jin dadi da ake ba mu malamai daga gwamnatoci a matakai daban-daban a ƴan kwanakin baya ne majalisar ɗinkin duniya ta yi bikin ranar malamai ta duniya don haka zamu so mu ji ta bakin malamai Wai shin suna samun duk irin tallafi da ya kamata a ce malami ya samu don gudanar da aikin su yadda ya kamata sai ku biyo mu a sati mai zuwa yanzu kuma muna ƙara mika godiyar mu ta musamman ga babban bakon namu Alhaji Aminu Abdul Fatah tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna da ya wakilci iyaye da daukacin al'umman Najeriya wajen bayyana da tasa fahimtar dangane da sababbin tsare-tsare na shugaban kasa Sai kuma godiya ta musamman ga abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don mu zan mi.
To a gaida Yusuf sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email.
To sakonmu na farko ya fito ne daga Shemusu Habibu Azari wanda ya ce fata na gari Lamiri Allah ya sa taron zaman lafiya da za a yi a birnin Dakar na ƙasar Senegal ya zama sanadiyar lalubo hanyoyin da za a bi don magance matsalar tsaro a nahiyar mu ta Afirka baki daya amin sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo wanda ya ce muna taya ƴan kungiyar ƙwallon kafa Golden Eaglet na ƙasa da shekara 17 mallacin kofin duniya ina kira zuwa ga al'ummar jihar Taraba musulmi da krista da ma ƴan jam'iyyar PDP da APC da cewa ya kamata ku yi wa kanku kiyamul laini Ku zauna lafiya da junanku saboda abinda zaman lafiya bai baku ba to shin tashin hankali ba zai baku shi ba sako daga Abubakar Lawal gidan dan mai jargaba sai kuma sakon Abdullahi Muhammad Mayama wanda ya ce komai zafi maganin sa Allah al'ummar Afirka mai hakuri da waɗannan tashin hankula da mai mutarana sai labari sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Yahuza Sahabi dan dai da Kamba da Salihu Isa Fana wanda suka ce haba al'ummar Wakari nan da har Taraba don Allah ku zauna lafiya ku bari a kar junanku akan rikicin siyasa Sai kuma sakon Muhammadu mai kayan miya Oje Kwatas Gombe wanda ya ce muna kira ga gwamnatin jamhuriyar Niger da ta daina amfani da jami'an tsaron kasar ta wajen musgunawa jam'iyyun adawa kasar domin lalle hakan bai dace ba. Da ƙarshe sai sakon Shamsu Habibu Azare wanda ya ce ƴan majalisar wakilan Najeriya ya kamata ku daina cece ku ci akan makamai. Kamata ya yi ku mai da hankali wajen gabatar da kudurorin da za su ciyar da kasar ku gaba.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Gaban Afghanistan Ashraf Ghani yayi Allah wadai da fillikawunan wasu farar hula da kungiyar ISIS tai a kudancin kasar. Rashawa da ƴan Burtaniya da dama ƴan yawon bude ido na shirin ficewa daga birnin shakatawar nan na Sharm el-Sheikh dake Misr a yau din da Litini. Sannan shugaban Amurka Barack Obama zai karbi bakuncin Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu a yau din da Litini don tattaunawa. Yan takarar zaben shugaban kasar Uganda wanda za a gudanar a watan Fabrairu sun fara takarar zabe a yau din da Litini a hukumance a yayin da kungiyar rajin kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Watch ke kiran gwamnati da ta tabbatar cewa an yi adalci ma kowane dan takara
to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma zuwa an jima ku ji mu da wani sabon shiri yanzu da ni da Ibrahim Ka Almasi Garba zamu yi fice daga ɗakin watsa shirye-shiryen mu ba Halima da Jamila fili domin gabatar da shirin matasa yau da gobe Halima da Jamila bismillah